إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي biyar ga watan Juma'a al-Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 20 cikin jerengiyar darussa daga littafin Sharafu Ashabul Harith wallafar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alaihi الإمام الخطيب البغدادي يرسل كتب له إندا ستين دوكو بين هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعرف شرف أصحاب الحديث هنا منا كراتوني أكن درجة دفللم ما لم حديثي دلبي ما سقوي إلى من حديثي الله وإنك جساك مع الخطيب ود الخير زام تاشيا إندي كتشوا وأن عبد الله بن عامر اللي يحسبي قال سمعت معاوية على المنبر بدمشق يقول أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حديثا كان يذكر على أهل عمر رضي الله عنه فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل وانا حديثا أصل شنات كن سوى مسلم أمن ابن حنبل ما يفتد شياكا الإمام الطبراني أتشكن الموجم الكبير لما لم يدى داما سنبتد حديثا daga Abdullahi dan Amir al-Yahsubi wato Abu Imran Muqri al-Sham kenan shugaban karatun Al-Qur'ani na kasar Sham gabaki daya wanda yake da riwaya ta Al-Qur'ani daga cikin riwayoyi ingantattu din nan masu ruwaitowa daga gare shi sune su Hisham dan Ammar mun tuna Hisham dan Ammar wanda yaje makarantar Maliku aka mashi bulala din wanda ya rusheka ta 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da riwaya ta alqur'ani daga wannan malami game da aka sani da kuma Abdullahi ibnu Ahmada ibnu Zakwan da ake cewa ibnu Zakwan shi kuma rasuwarsa shekara ta 242 to waɗannan ɗaliban guda biyu kamar yadda misali Hafsu da Qalun suke da riwaya daga Amir ko Hafs an waima Asim Hafs an Asim da Qalun an Asim to haka kuma Hisham an ibnu Hafs da Shuba afwan Hafs da Shuba suna da riwaya daga Asim to haka kuma wannan Hisham dan Ammar da Abdullahi dan Zakwan Abdullahi dan Ahmad dan Zakwan suke da riwaya daga abin nan ibnu Amir al-Yahsubi babban malami ne Allah ya gafarta mishi malami ne mai karanta da alqur'ani mai kiran sallah mai fatawa mai abubuwa da yawa yana da hadisi a cikin muslim tunda wannan riwaya tana cikin muslim da imamu tirmidhi ya rawaito hadisin sa rasuwarsa shekara ta 118 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shine yake cewa naji muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma akan minbari a dimashqa yana huduba yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane iyyakum wa ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina jan kunnan ku a hirdin ku daina yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawan kawara ku daina hawan kawara ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa hadithan kana yuzkaru ala ahdi umar radiyallahu anhu kar na ji wani na yada wani hadisi sai yin hadisin ya zama ana an san shi tun zamanin Umar dan Khattab yana rai fa inna umara kana yukhifu an-nasa fi llahi azza wa jalla umar ya kasance yana tsoratar da mutane yana tsoratar da su su tsoron Allah game da al'amarin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a tana da mun fara magana akan Umar radiyallahu anhu da yadda yake kokarin hana wasu mutane yada hadisai da yawa wanda yake suna yawan kawo hadisai shi kuma yana da ra'ayin bai kamata a yada hadisai haka a ci barkatai ba abu a hankali mutane su bu a natsi al-Imam an-Nawawi da yake sharhin wannan hadisi a cikin Sahih Muslim sai yake cewa wa muradu muawiyatan nahya an-nahyu anil ikthari min al-ahadithi bighairi tathabbutin abinda muawiya yake nufi yana hana yawan yada hadisai ba tare da takatsantsan da tabbatar da cewa sun tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam lima sha'a fi zamani saboda abin da ya yadu a zamanin Muawiya min at-tahaddusi an ahli al-kitabi wa ma wujida fi kutubihim wa buldanihim saboda yaduwar yawaita hadisai daga ahli al-kitabi da kuma yawaita karanta abinda aka samu a littafin ahli kitabi da abinda aka tsuntsunta a garuruwan su na labarai bayan an bubbuɗe garuruwa da aka ba wai fil jumla suna hana hadisi bane a suna tsoratar da mutane ne kamar yadda a yanzu ma ai ana yin wannan dole za a dinga tsoratar da mutane cewa su bi a hankali kar su je suna kokarin wato sai sun yada hadisi ko ba su san su ba in zaka yada zaka karanta da hadisi ko za ka kafa hujja da shi to dole ka tabbatar ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka tabbatar da ingancin sa ba to ka tunkuɗe wannan kar ka je ka faɗa saboda tayyu zaka je ka faɗa abinda bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka danganta mushi kuma wannan zai isa ka cikin kuba ta Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala zai ya tanaji gidan wuta kujera ta musamman ta wuta ga wanda ya je karantar da hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa alhalin ba shi da tabbas akan cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga wannan mahalli ne mai matukar hadari to wannan shine abinda waɗannan halifofi su Umar da su Muawiya suke hanawa ba wai sun hana yin hadisai ne gabaki ɗaya ba malam ya ci gaba da cewa wa ila al-ma'ana alladhi zakarnahu inji wato shi khatibu kenan yace kaga wannan ma'ana da muka ambata anan zahaba izuwa gare shi ne zahaba Umar radiyallahu anhu fi talabihi min abi Musa al-Ash'ari shine abinda Umar ya kula da shi a lokacin da ya nemi abu Musa al-Ash'ari an yuhdira ma'ahu rajulan yashhadu annahu sami'a min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadis as-salami lokacin da Umar ya nemi cewa lallai sai abu Musa al-Ash'ari ya je ya nemo masa shaida wanda zai tabbatar masa da cewa ya ji hadisin nan na sallama sau uku daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce idan mutum ya sallama sau uku ba amsa ba to ya koma ya tafi abin shi mutum ne mai izini sau uku ba a bashi ba to ya tafi yarsa wannan kisa ita ma kisa ce sananniya shahararriya al-Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Ibn Abi Shayba da Bagwi a cikin sharhus sunna da wasu malamai duk sun ruwaito wannan kisa a inda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito wanda shine yayin shaidar a cikin waɗannan shaidu Abu Sa'id al-Khudri wanda a lokacin shine ma kankanin yaro mai shekaru kanana a cikin su shine yayin shaida ga hadisin yace fa an Abi Sa'id al-Khudri qala Abu Sa'id al-Khudri yace sallama Abdullah ibn Qais ala Umar bin al-Khattab 3 marrat Abdullah dan Qais wato Abu Musa al-Ash'ari kenan al-Yamani babban sahabin nan mai dadin karatun al-Qur'ani radiyallahu anhu dai daga cikin malamai cikin sahabbai cikin mutane manya waɗanda ake girmama ilimin su da dattakun su yaje gidan Umar Umar dan Khattab yana ciki yana wani uzuri sai ya sallama sau uku an ce Umar ya jiyo sallama amma yana wani uzuri bai samu halin fitowa ba yana wani aiki daga cikin ayyukan halifanci ko ayyuka nashi to shikenan falam yuzallahu sai ba a ce mishi shigo ba ko a'a faraja sai ya tafi ya kwama hanya fa arsala Umaru fi athari sai Umar ya aika a je Abu Sawu a ce gani na fito ya zo mana a cikin cikakken labarin ba a ganshi ba a ranar sai washe gari da ya dawo fa qala sai Umar ya ce mishi liman raja'ta me yasa baka jira ni baka tafi ya baka baka sallama bayan ina shirin fitowa kuma ka tafi abinka qala yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallama ahadukum thalathan falam yujab falyarji annabi yace idan dayan ku yayi aka yi sallah aka yi sallama sau uku ba amsa mishi ba to ya koma ya tafi abin shi agonin yana da sabai suke tsananin biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama indai annabi ya faɗa abu to su shi suke bi sawa'un ya shafi rayuwa ne ko addini ko harkokin yau da kullun ko alaƙar zamantakewa tsakanin musulmi kuma kamancin haka fa qala Umar sai Umar yace la ta'tiyanni ala ma taqulu bi bayyinatin aw la af'alanna bika kaza yace wallahi sai ka kawo mini shaida akan wannan magana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta aw hukum ba haka balla af'alan nabika kaza wallahi sai ka gane kuranka sai na ma kaza da kaza kaza sai na maganin ka ghayra annahu kad awada Umar bai ƙara wani abu akan wannan wato bai fara dukan shi ba amma dai ya mishi kashidi ya mishi alƙawarin cewa sai ya yi maganin shi kala abu sai dan yake cewa fajaana abu musa sai abu musa al-ash'ari ya taho gare mu muntaqan yana cikin damuwa da kaga fuskar shi ka san akwai damuwa muntaqan launu fuskar shi ta canza alama yana cikin yanayi mara dadi da damuwa yace wa ana fi halqatin jalisu ni abu sa'id ina zaune a cikin wata tawaga cikin mutanen madina muna fira ku muna wannan sha'ani namu fa qulna sai muka ce ma sha'aluka me yasa me ka akramak Allah fa qala yace sallamtu ala umara fa akhbarna khabaru yace kunji na je gidan umar ne daga sallama kaji matsalar da zawo kai fa hal sami'a ahadun minkum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hada don Allah a cikin ku akwai wani wanda ya ji wannan karatun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cece ni ya bada shaidan nan to a cikin wannan tawaga akwai Ubayy ibn Ka'ab wanda babban malami ne cikin sahabbai sai ya ce to ai mu duka mun san wannan karatun kai ba ma wanda zai je ya taya ka wannan sai dan yaron nan ma ya isa tashi Abu Sa'id je ka taya shi je ka gaya wa Umar cewa lalle kai kaji shine sai ya ce qalu na'am gaba ɗayan suka ce tabbas mun ji kulluna qad sami'ahu dukkanin mu mun ji wannan karatun qala fa arsalu ma'ahu rajulan minhum Abu Sa'id sai ya boye sunan shi anan a wannan riwaya ce sai aka aika da wani bai ce ni ne naje ba sai aka aika da wani rajulan minhum hatta ata umara har ya je ga Umar fa akhbarahu bidhalika ya ba Umar labari to a cikakken labarin kamar da yake cikin wasu riwayat da suka rawaito cikakken magana sai Umar da ya gaba shi labarin sai ya ce astaghfirullah ya ce kai Allah ka yafe mini to haka wanda suke ganin wai wannan hujja ce akan Umar ya hana yada hadisai shi yayi nadama akan abu kasa galibi irin yanzu ƴan ilmaniya da masu neman su ce hadisai sun yawa da masu jin haushin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suna dauko wannan matsayin hujja cewa ai Umar ya ma hana yada hadisan nan to Umar da aka gama gaya mishi maganar sai ya ce astaghfirullah laqad da'at minni ahadithu bi sababit tijara yace hakika hadisai da dama sun kubuce mana saboda zuwa kasuwa wad darbi fil ard fil aswaqi da kuma yawo babu wannan gari babu sundu babu kaza babu bujungu in kana yawan kasuwanci dole wasu katuka su kubuce maka ba sai ka zama kuma dalibi full time ba zai yi a ce misali kana degree a ABU kuma kullun kana kasuwa kauye ka ci magarfi wani sati ka ci sundu wani sati ya zago ka tafi azare ko damaturu ko ka tafi baga siyo kifi ba zai yi ba za ka yi missing lectures da yawa ko kuma sai kana hadda alqur'ani amma kuma kullun kana kasuwa ba zai yi ba ko ba za su hadu su biyun ba dole sai dai ka bar wani kai wani to kar mu manta Umar dama can mun karanta a baya cewa dan kasuwa ne sun yi ittifaqiya sun yi yarjejeniya da wani makwabcin shi al-ansari cewa in naje makaranta yau kai ka je kasuwa in naje kasuwa yau kai ka je makaranta dukkanin mu wanda ya je makaranta idan an dawo daga dare za a ci abincin dare to sai ya gaya wa ɗayan abin da ya ji to kawo ko ai abin da za a baka labari dukkan jin labari bai kamar gani ba kamar yadda Bahaushe yake cewa in ka ce wani ya jiyo maka ya zo ya gaya maka in ya zo samari zai baka samari zai baka ba zai baka detail na abin da ya faru ba irin hakan ne shi kuma ya zo ya ba Umar labari a kuskurance ba me yana zuwa me yake cewa tallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azwajo ai an ce ma annabi ya saki matan shi to kaga fa irin wakilcin da aka bashi amma jibi kuma yadda zai gabar labarin a hagungunce dan haka dole wasu abubuwan su kubuce sai Umar ya itirafi da cewa lallai hadisai sun kubuce mishi sakamakon kasuwa da yawon neman arziki sai Ubayy ibn Ka'ab yake cewa ibn al-Khattab ya kai Umar dan Khattab bai ma ce ya amir al-mu'minin ba saboda yayi fushi yace la tushabbith la tashtadd wa la takun azaban ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ina maka ina jan kunnanka Umar ka daina wannan tsananin da kake mara ma'ana karka zama azaba ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tashukka fi sidiqihim ka daina shakkar gaskiyar su wala tatawadhu kuma wallahi ka daina wasabai irin wannan alƙawarin cewa zakai punishing din su misli hadal wa'id wannan bai dace ba Umar kuma ya karbi wannan nasiha yace wani abu ne na ji ban sani ba nake so na tabbatar don Allah ayi mana hakuri shine Ali Baba ci dan Allah ku mun uzuri karatu ne naji ban san shi ba ya bani mamaki sai nake so in tabbatar to haka wanda yake so yayi ya kawo matsala bai ma so ya karanta ya ji cikakken labarin sai ya karanta iya can kawai Umar yayi wa Abu Musa asori yema abin nan ya Musa ko ya mushi kashedi ga abin da ya faru amma malamai sa'annin shi wanda basu gaza shi ba su bai dan ka su zo sun mushi nasiha sunna mushi cewa hakan da yayi bai dace wannan ya daga cikin kuma abinda sahabbai suka kware game da shi shine yi wa junan su nasiha da ga junan su gaskiya nan take ba wai su je gaba suna fada ba qala ash-shaykh abu bakr al-hafiz khatib yace lam yatlub umaru min abi musa rajulan yashhadu ma'ahu bi hadha al-hadith li'annahu kana la yara qabul khabar al-wahid al-adl Umar ba wai ya nemi Abu Musa ya kawo mushi wanda zai bada shaida bane saboda wai wato saboda bai yadda da an san hadisin mutun da ba haka abun yake ba ya shiga cikin haira ne da damuwa da kuma yayi istigrabin yana ganin bai kamata a ce ya san wannan karatun ba shi sa hai ne mushida ba wai dan bai yadda da an san riwayar mutun daya ba malamin ya ci gaba da cewa wa kaifa yaqulu zalika to ya ma zai Umar ya fada haka wa huwa yaqbalu riwayata Abdurrahman ibn Auf an annabi sallallahu alaihi wasallam fi akhdh aljizyah min almajusi alhalin kuma an samu cewa Umar ya karbi riwayar mutun daya shine riwayar Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu game da cewa shin za a karbi jizya a gun maguzawa ko ba za a karba ba Umar da yana ganin ba za a karba ba ana karba ne kai a gun ahlul bait ahlul kitab sai Abdurrahman dan Auf ya ce mishi ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karban jizya a gun ahlul kitabi wa ya'mala bihi Umar ya karbi wannan riwaya yayi aiki da ita wa lam yarwahu ghairu Abdurrahman banda Abdurrahman dan Auf babu wanda ya ruwaito wannan magana wa kadhalika hadithu ad-dahhak ibn sufyan al-kilabi haka nan hadithan ad-dahhak ibn sufyan al-kilabi الضحاك ابن سفيان ابو سعيد كينان الكلابي وندا yana da yana yana daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya taba ba shi ma muqamin yaje ya zama commissioner ko kantuma a Banu Sulay sunan shi kenan Abdurrahman ibn Sufyan ibn Auf al-Kilabi wanda mutanen shi je tarar sun yi mishi sun ki su ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki zama a cikin su daga baya suka zo suka tuba yana da labari ne haka da yawa to wannan jarumin mutum shine ya ruwaito labarin fi tawrisi imraati ashyam ad-dababi akwai ashyam ad-dababi wanda aka shi bisa kuskure kamar yadda labarin ke cikin tabaqat na ibnu sa'd haka nan hadisin a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da aka kashe shi sai aka anso diya sai Umar ya ce ga yana a ƙasa da yace fa an Sa'id ibn al-Musayyib anna Umar radiyallahu anhu kana yaqulu ad-diyatu lil-aqila wa la tarifu al-mar'atu min diyati zawjiha shay'an diya za a bayar da ita ne ga al-aqila ga wato asabashi uba da 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 sauransu mutanen da inda shine yayi kisa su za su biya diya kuma gane to in aka kashe mutum su aka an so diyar su za a ba haka da Umar yake cewa da fatawarsa hatta kataba ilayhi Dhahhak ibn Sufyan har sai da Dhahhak dan Sufyan ya ji wannan labari yana can garin su sai rubuta wa Umar sako cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama warasam ra'ata ashyama ad-dibabi ni kuna da labarin cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa matar asyam ad-dibabi gado min diyati zawjiha daga diyan mijinta akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa ibn majah wa ghayruhum wa qala tirmidhi hadithun hasan wa ndur irwa al-albani ya ingata shi a cikin irwa lamba hadisi na 2649 to kaga nan ma ya karbi maganar mutun daya wala fa'ala umaru aidan zalika li'annahu kana yattahimu aba musa fi riwayati kuma Umar bai aikata haka saboda yana tuhumar Abu Musa al-Ash'ari ba game da riwayarsa lakin fa'alahu ala wajhi alladhi bayyanahu min al-ihtiyati li hifdh as-sunan Umar ya aikata wannan aiki ne a bisa kamar yadda muka bayyana a baya na al-ihtiyat taka tsantsan ne Umar yake da shi li hifdh as-sunani dan a haddace dan a kiyaye hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wat tarhibi fi riwayati da kuma tsoratar da mutane dan su zama sa taka tsantsan game da al'amarin riwaya wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai wa qadrawa wa qadru ya an jama'ati min as-sahabati wat tabi'in al-habba ala nashr al-hadith to muqaddara ma da gaske Umar yana da ra'ayin ka a yada hadisi to ba dukkan sahabbai ne suka hada kan wannan akwai sahabban da su kuma suke da ra'ayi sabanin nashi shine yace an ruwaito daga tawagar sahabbai da tabi'ai da dama su kuma suna kwadaitarwa ala nashr al-hadisi akan yada hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal mudhakarati da zama ayi muzakarasu wa nahnu nuridu min dhalika khatibu yace zamu kawo wasu labarai daga cikin haka ma yassara insha Allah ta'ala abun da ya sawakan Allah ya so ga sanan da yace babu zikri ba'dir riwayati an as-sahabati wat tabi'ina fil hath ala hifz al-hadith wa nashrihi wal mudhakarati ga wasu hadisai wasu riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke kwadaitarwa akan yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta su da muraja'a su da muzakara su sai fara kawo daga an Abdullahi ibn Buraida wato Abdullahi dan Buraida dan Husayn kenan al-Aslami wanda dan biyu ne yana da dan uwan shi shine Sulaiman dan Buraida su biyun tau'amawa ne qala Ali ibn Abi Talib alayhi salam sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yana cewa tazawaru wa tazakarul haditha ku dinga ziyartar junan ku ya ku sahabbai ko wane ya je gun wane in kun zauna kuma ku dinga karanta kuna maimaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa innakum illa taf'alu in kuka daina haka ba kwa muraja'an hadisan nan yaddusu ku za su dashi za a neme su a rasa wannan yana daga cikin al'ada da ɗabi'ar ɗaliban ilimi a da su ziyarci junan su a wurin kwanan su ko a makarantun su ko a zaurukan su idan sun zauna kuma abin da za su shine a karanta karatun a maimaita dan ya ƙara zama domin karatu duk sanda ake ƙara maimaita shi yana ƙara shiga jikin mutum yana zama kaman sai ya zama maka kaman yare kaman yaren da kake magana da shi yanzu yaren Hausa ko Yarbanci ko Nufanci ko Ibo ko duk yaren da ka iya shi in kana yi baka yin wani tunani kawai zaka ji kana faɗan duk abin da kake so ka faɗa ne me yasa saboda tunda aka haife ka kake maimaita shi har yau shine kawai dalilin zaka ji ka iya shi shi ma ya iya ka ina fata mun gano wannan wannan riwaya tana nan a cikin Jami' bin Ibn Fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Namari haka al-Hakim Abu Abdullah ya rawaito ta a cikin Ma'rifatu Ulum al-Hadith da kuma cikin littafin shi al-Musaddarat wa Ibn Abbas qala har ila yau daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya kace tazakaru hadha al-haditha la yatafallatu minkum ku dinga maimaita hadisan nan dan kada su yi sawarwari su kubuce daga hannu fa innahu laysa bi manzilati al-qur'ani shi hadisi ba kama al-qur'ani ba ta wata fuska fa al-qur'anu majmu'un mahfuzun qur'ani an tattara shi wuri guda ɗaya kuma an kiyaye shi su ku hadisai a wawa suke a gun mutane Ibn Abbas yana wannan magana lokacin babu wani littafin hadisi rubutacce wa innakum in lam tadhakaru hadha al-haditha yaflut minkum in ba za ku dinga muzakara hadisai ba za su watsi za su kubuce su gudu su bakku wala yaqulanna ahadukum haddathtu amsi la uhaddithu al-yawma bal haddasta amsi wa haddasta al-yawma wa haddith gadan kada wani ku yace ai jiya na karanta hadisi na bada hadisi jiya dan haka yau bazan bayar ba yace a kai hadisi jiya kai yau to gobe ma kai ya zama koyo shi kana cikin karanta hadisi Ibn Abbas shi kuma nashi shawaran ke kuma za mu ga wannan aikata kai duk ilimin da ka koya in dai baka ci gaba da mu'ahadarsa ba to zaka waye gari ka ji baka da shi sai dai tarihi da labari cewa ai da na taba koyan ilimi kaza sai tarihi da labari wallahi da sanda muke karatu makaranta muke koyan karatu yadda na iya gado in ana jarabawa ko a sami akan gado ko cinye shi nake yi gaba kida 40 wa 40 nake ci ko 70 wa 70 amma ran na aka turo mun da wani gado wallahi na kasa raba shi na manta sai da na kira wani dalibi da muke tare shi ce da Allah bari turo maka wani rabon gado ka raba saboda ba kullun ake yi ba sai ka kokarin maimaita kwakwalwarka abun kullun kali yadda mathematics yake da irin wannan sammatsin malam bello ba haka bane haka zaka ne formula kawai kaje ka rasa ta to in baka mu'amala da shi kullun to balantana kuma qur'ani ko hadisi dan haka kana son ka rike karatunka to cigaba da yin shi cigaba da yin shi kullun cigaba da maimaita shi da muraja'a sa kar ka ce wai ai na iya nan bari in bar shi kawai a kullun ya zama kana da wani tsari na bin karatu da maimaita shi a da dalibai kamar yadda muka ji nan kusa suna da tsarin muzakara kala ga ɗan boko sai suka dauke wannan sai suka bin shine tutorials da ake tutorials dalibai a kowanne makaranta za ka ga suna yin tutorial groups wannan aji kaza wannan kungiya kaza ko yan gari kaza ko department da dai tsare-tsaren su za su zauna su yi wa kansu muraja'an karatuttuka to a wannan wurin sai ka iya wani abin da baka iya aji ba ko ka ji wani dalibi yana da wata fasaha da asalin ma malamin bai da shi sai ka ga kuma anan wasu kuma anan suke bai wasu take bayyana cewa ashe ma wani ma zai iya zama ma farfesa halan akai sa'a mun gani to a dinga yin irin wannan yana da kyau kwarai da gaske in ba haka ba sai a waye gari abinda ka sani sai ka zama baka san shi ba in an fada sai kai istigrabi in an ce ga littafin da yake sai ka ce littafi kaza ai kun munya shi ba bulugul maram ne mahala kana zuwa ka dauko naka sai ga hadda ma alama a wajen koyin fasarar nan ta wasa da ake rubuta Allah shi kyauta wa an Sulaiman ibn Habib anna aba umama ta qala lahum in hadha al majlisa min baragillahi iyyakum in wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ma ursila bihi wa antum faballighu anna ahsana ma tasma'una Sulaiman dan Habib al-Muharibi ad-Darani wannan yana da hadisi a cikin Bukhari da Sunan ta Abu Dawud da Ibn Majah alqali ne a garin Dimashq ya rashika ta 126 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya anso daga Abu Umamah al-Bahili sahabin nan Sudai ibn Ijlan ibn Wahab wani babban sahabi daga cikin zuhadu masu ilimi da falala ya dade a duniya kwarai kamar da tarihin shi nuna shekarar shi 98 san da ya rasu shekara ta 86 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu Umama babban sahabi ne Allah ya kara masa yarda shine yake cewa yana musu karatu yake cewa inna hadhal majlisa kun ga wannan zaman karatu min balagillahi iyyakum yana daga cikin hanyar da ake isar da sakon Allah zuwa gare ku wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ma ursila bi shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya isar da sakon da Allah ya aiko shi kuma Allah ya shaida kamar yadda ya faɗa ya ce Allahumma fashal ala hal ballagtu suka ce eh Allahumma fashal haqqafa uku kamar yadda ya faɗa aikin hajjin ban kwana ko a hudu bassa to annabi ya riga ya gama nashi aikin alaihi salatu wasalam ya rage yanzu malamai da dalibai da sauran waɗanda abin ya dame su yace wa antum ku kuma faballigu anna ahsana ma tasma'una ku je ku isar da wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku isar da shi ahsana ma tasma'una yana nufin wato dukkan abun mai kyau ne yayi wato asalin hadisan ba wai kar ku hada wata kila da sharhin ko ra'ayoyinmu ko inda muka yi kuskure a asalin gundarin ilimin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku isar da shi wannan yana cikin tabaqat ibn salih wa an sulaim ibn amir al-kala'i kenan so sulaim ibn amir al-kala'i yana da hadisi a cikin sahih muslim da al-sunan al-arba'a yake cewa kunna najlisu ila abi umamah al-bahi ki sake kawo wannan irin riwayar cewa mun kasance muna zama da abu umamah al-bahili fa yuhaddithuna hadithan kathiran ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dinga ruwaito mana hadisai da yawa da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza sakata qala idan yayin shiru ya gama ruwaito hadisan sai ya ce iqilu ku yi kokari ku rike ballighu anna kama bullightum ku isar mana da wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kuma aka isar muku in an koya maka ilimin hadisi ba wai ana nufin shikenan kaje ka shantake ba a'a kaje garinku ko ƙauyenku ko makarantarku ko duk inda kake kaje ka ci gaba da yada shi abin da ya dace kenan mu yada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisai a makarantu a wuraren tafsiri a wurin da ake karantar da hadda a wurin da ake bukukuwan yayin dalibai akan Facebook akan Twitter a ko ina a gidan radio a TV ko ina hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su baza gari ingantattu saboda albarkar su saboda za su kawo gyara za su gyara zakatun mutane za su gyara ayyukan su za su kusantar da su ga Allah za su koya musu asalin ibadar da Allah subhanahu wataala ya aiko a koya musu wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan zamanin ga mu da hanyoyin yada bayanai iri daban-daban amma mutane mafi yawa shirme ko suke yada shiri ta suke yada mai kun su yada asalin ilimin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da kake dalibin ilimi ko me kishin addini yi kokari kai ka fita daga waccan hayaniyar in zaka yada wani abu to yada abin da yake karatu ne ilimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din matsalar da ake fama ita a rayuwar nan ta yanzu annabi yana da maganin ta a cikin tattalin arziki a siyasa a tsaro a zamantakewa a al'adu a cututtuka da magungunan su a kome suna nan zankama a cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lil asaf sharif kadan ne wanda suka sani wanda suka sani kuma wata kila ba su da wannan damar ko ba a sauraron su dan abin takeici da bakin ciki yanzu ka shiga YouTube jama'a sai ka ga ga wani babban malami an zuba karatu tukan shi sun wuce shekara 5 ma hala ko 10 a YouTube amma an ka duba mushahada view sai ka ga mutum 30 40 wanda ya samu da yawa ne mutum 100 suka kalli wannan bidiyon amma jiya in aka saka wani video na film na Hausa ko na English ko na me kafin 24 hours sai kaga 11k 10011 wani har 100,000 zaka gani mutanen suka kalle shi a cikin mako guda wanda yake ne kenan mafi yawan mutanen da suke shiga shin me kawai suke bata lokacin su suke kuma haka abin yake ko a zahiri yanzu muna wani daga nan kullum muna karatu da mu haka muke ba ma wuce 8, 10, 11, 12 inda yanzu kallon kwallo yake nan cikin hullun nan sai ya cika daga waje za a dinga lekuwa da ce wata kwallo yake yanzu nan Champions League ake haskawa a projector nan daga wani wasan za su dinga lekuwa ta window ya cika ya kusa batsewa kuma duk inda kaje majalisa haka ake duk inda kaje kaje Kano ka gani gara ma Kano za a ci mutane suna taruwa amma ko sun ga kwatanta yawan taruwar su da yawan taruwan da ake a gidajen sulma ko gidajen kwallo ko gidajen wani shirme su ma dai irin wannan percentage din to wannan shine waƙin rayuwar mu za ka ga babban malami an nuno shi a Sunna TV ko ina ne yana karantawa haka hasko mutanen suka ga ƴan kwayanni ne kawai wani ma za ka ga yana zaune ne kawai yana latsawaye shi yana jira a sallar isha kawai yana ta haka ya miƙe kafa shi ma'ana shi ba karatun ma yake ji ba wani ma za ka ga shi da rigar nan duniya a wajen da rigar ƴan kallon kwallon yake su wannan shiriri ta da mutane suke ci ya kamata su dawo daga hayyacin su in kuma su ba za su dawo ba to mu da muka ce muna da alaka da abun ya kamata mu bambanta da su ya kamata a aikace mu mu bambanta da su duk inda aka gaice ka wa'azi ko nasiha to yi kokari koya musu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in qur'ani zaka fassara musu shi da fassarar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sahabbai irin yadda ibnu kafir yake irin yadda tabari yake duk ayoyin nan za a fassara su to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su yaya sahabbai suka fassara su kanka fassara da fassarar kanka ko tawassunka fassara da fassarar waɗanda Allah subhanahu wataala ya yarda da fassarar su shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma sahabban sa ya ci gaba da kawo yake to an alka ba qala tadhakarul haditha fa inna hayatahu dhikruhu ku dinga maimaita hadisi kuna muzakarar su ji alkama yace lallai hakan shine raya ilimi fa inna hayatahu lallai rayuwar ilimi dhikruhu ambatansa maimaita shi wa ana abdurrahman ibnu abi layla qala ihya'ul hadisi muzakaratu raya hadisi shine maimaita shi yace fatadhakaruhu ku dinga maimaita hadisi qala wa qala aidan aqilu dhikra alhadisi hatta ne wannan hatta la yudris ku tsawaita ambatan hadisi ku dinga yawan ambatan hadisi hatta la yudris har kada ya zo ya koe a neme shi a rasa wa ana bil ali ya qala idha haddatha ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazdahir yani ihtafiz abul ali yace idan zaka bada hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama ihtafiz kai taka tsantsan ka tantance shine ma'anar fazdahir to kun ga duk waɗannan riwayoyi ne daga wasu cikin sahabbai da wasu cikin tabi'ai da malamai na sunna wanda suke kwadaitarwa akan wato wato ayada hadisi to in ya zama Umar shi kuma yace kar ayada wadannan sun ce ayada to kaga Allah akalla a ce an yi sabani to dan an yi sabani kuma mai qur'ani yake cewa sai a koma fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul a koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala su kuma mai suke so ayi babu shakka waɗanda suke so a yada hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi dacewa da asalin ka'ida da karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yace ballighu anni kuma a aikata haka muga sahabban nan sun ci gaba da yada hadisan nan Umar din bai hana su hana wanda su masu cewa wai Umar ya hana take nufin da Umar ya niyya hanawa da ya kafa doka yace in na ƙara ji daga yau sai na katsa amma ko yayi kashe din ana zuwa a nuna mishi cewa wannan abin da kai ba daidai bane ka daina wannan zafin bayi da ma'ana haka aka ci gaba da hadisan nan a zamanin shi da bayan zamanin shi har zuwa yau babu man tamanna riwayat al-hadith min al-khulafa'i wara'a anna al-muhaddithina afdalul ulama babin da ke bayani akan sarakuna wanda ga su cikin sarauta amma sai su dinga fata suna kallon ina ma da a ce su ma malaman hadisi ne suna ganin malanta a cikin hadisi tafi sarautar su daraja kuma suna ganin cewa a cikin rukunnan malamai kala daban-daban babu malaman da suka kai darajar malaman hadisi an ibrahim ibn sa'id al-jauhari qala lamma fataha al-ma'mun misr ibrahim ibn sa'id al-jauhari yana da hadisi a cikin muslim wannan da al-arba'a yana da wani musnadi babba ya rasu a wajen jihadi shekara ta 253 babban malami ne Allah ya gafarta mishi mutumin kasar Sham ne yake cewa lamma fataha al-ma'mun misr yayin da halifa abdullahi ibn harun ar-rashid wannan halifa wanda a zamanin shi aka samu ci gaba sosai na al'amuran ilimi na kimiyya da fasaha da debo ilmomi daga ilmomin wato farisa aka kuma samu bid'a ta khalqul qur'an wanda shine alladhi tawallahi kibrahu na wannan bid'a Allah ya gafarta mishi ma'amun yana da matsaloli yana da kuma alheran shi da digingimin da suke da dan uwan shi al-amin akan shugabanci har zuwa kashi al-amin din mun karanta a cikin al-ibar ko ya rasu shi al-ma'mun shekara ta 218 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ya samu ya kwato kasar misra ta yi kusa ta kubuce mishi daga halifancin sa ya dawo da ita karkashin mulkin sa to sai akwai wani mai suna Faraju al-Aswad sai ya miƙe zai yi huduba zai yi jawabi a gaban wannan halifa yana cewa alhamdulillahi ya amiral mu'minina alladhi kafaka amra aduwika godiya ta tabbata ga Allah ya sarkin mu'minai godiya ga Allah wanda ya wadatar da kai ya yi maka maganin abokan gabanka wa adana lakal iraqaini kuma Allah ya sanya iraqi guda biyu kufa da basara kenan suka zama karkashin ka washamat da biranen sham sune su filistin da dimashku da hims da makamantan su wa anta ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya fara mishi bambadanci yana cewa kai kuma dan gidan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu wai haka ya faraj yace rufa mini baki bana san zuga ta banza da wufi illa annahu baqiyat li khilla akwai wata siffa guda daya da nake nema ban samu dan ga duk abin da mutum ya samu a duniya a dabi'a ta dan adam zai ga akwai wata nakasa ina ma da ya samu kaza wannan dabi'a dan adam ne yace wa huwa an ajlisa fi majlisin wa mustamli yaji'u fa yaqulu yace ni sarautar nan da kake ganin na samu wala bata ishe ni falala ba ina ma a ce zan zauna a majlisi na hadisi wa mustamli yaji'u mai jan baki shine mustamli suna da mustamli a mun karanta a cikin mustalah saboda girman aji sai a aji wanda zai ja baki yana da gaskin al'adar su mustamli yazo ya ce mini fa yaqulu man zakarta radiyallahu anka Allah gafarta malam wa za a me za a karanta musu haka mustamli yake ce mishi haka dabi'a masu wato jan baki za su ce akramakallahu Allah gafarta malam wani hadisi zaka ja mana malamin ya ja hadisin shi ko mustamli din ya dinga daga murya yana mishi sankira yace ni wannan nake so a ce ni ma a ce ina da wannan darajar mana halifa bana duk duniyar musulunci a lokacin amma yana tamanni falalar da Allah ya ba malaman hadisi wanda wani a cikin su riga mai kyau ba yi da ita riga wanda ake fita cikin dangi in za a daura aure wala ba yi da ita manya irin su Bukhari Samar Ibn Hanbal wanda sun wanke rigar su sai sun buya ta bushe sannan su saka su ba su da wanda su saka. Yace fa aqulu sai in ce haddathana al-hammadani haddatha hammad ibn salama ibn dinar wa hammad ibn zaid ibn dirham qala haddathana ثابت البناني ne wannan ثابت البناني an Anas ibn Malik anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace ni ma jawo isnadi in ce daga hammadani hammad dan salama dan dinar da hammad dan zaid dan dirham waɗannan wasu hammadawa ne guda biyu shahararru a cikin ilimin hadisi hammad dan salama da hammad dan dinar sorry da hammad dan zaid mu kalla da kyau hammad dan salama sunan kakan shi dinari hammad dan zaid sunan kakan shi dirhami kuma mun gane to sai suke cewa kamar yadda Rabi yake fada a cikin sirar Amin Nubala cewa waɗannan malaman sa daga cikin malaman da suka yi sun yi musharaka a gari dukkanin su mutanen Basra ne sun yi musharaka a wajen malamai malaman su iri guda ɗabaka guda sun yi musharaka a gun ɗalibai ɗaliban su iri guda kuma sunan su iri sunan su Hammadu Hammadu to da aka yace ana da hanyoyin da ake gane su amma sai su faɗi wata ka'ida kamar dan raha haka cewa wanda in ka kalli sunan kakan dinari na sama da azurfa ko to wanda sunan kakan shi ke sama da sunan ɗayan a gun daraja to shine wanda yafi daraja a wurin falalar bautar Allah ko mun gani wanda ɗayan kuma sunan shi shine na ƙasa a wurin falalar abin nan falalar kuɗi shi kuma shine yafi falala a wurin hadda Hammadu dan Zaid dan dirham yafi hadda Hammadu dan Zaid Hammadu dan Salama dan dinar shi kuma yafi bauta Allah domin shine wanda ake cewa da za a ce mishi zaka mutu gobe babu abin da zai iya karawa cikin abin da yake na bauta ana bambance su da wannan Hammadu dan Salama yar shika ta 167 shi kuma wancan 179 akwai maganganun da yawa musamman akan Hammadu dan Salama mun shayi su a cikin musalul hadith musamman me yasa Bukhari ya fitar da hadisin shi ba da sauransu da kuma mutanen da suka tsane shi saboda wata matsala amma dai malami ne abuntacce ya dai samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa to yace sai in ce waɗannan guda biyu ne suka bani hadisin nan Hammadu dan Zaid Hammadu dan Salama wanda yake shine a'ala jalalatan fid din da Hammadu dan Dirhan dan Zaid wanda shine a'ala jalalatan fil riwayati wal itiqan in ce su suka bani hadisan nan suka ce daga Thabitu ibnu aslam al-bunani yaran gidan Anas din nan daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam kala ai annabi yace man ala ibnataini aw thalatha wanda da ya dauki dawaine ƴaƴansa mata guda biyu ko uku yayi musu tarbiyya tun suna ƴan kanana aw ukhtaini ko kannanka ƴan mata guda biyu aw thalatha su kai biyu ko uku hatta yamutna har su kai mutu aw ya mutu an hunna ko kuma ya mutu ya bassu kana mai ka hataini fil janna zai zama dani da shi kamar haka sai annabi wa ashara ila al musabbiha wal wusta ya nuna yatsan nan da ake tasbih da ita da kuma yatsan da ke ce ni da shi kamar haka ina gaba da shi yana biye da ni muna kusa da kusa wannan riwayar take haka tana cikin littafin al hafu al tijara na al khallal da kuma annafaqatu ala al-iyal na ibn abi dunya a cikin majmu'ar sa da wasu littafai amma hadisin yana da asali a cikin sahih muslim da lafazin man ala jariyataini hatta yal hatta menene yalfita ko ko hatta yabluga min hatta yabluga ja'a yawm al-qiyamati ana wa huwa wa dhamma isba'ai sai mai riwaya ce sai annabi ya hada yatsan shi guda biyu yace wanda ya kula da dawainiyar yara mata guda biyu har suka girma suka balaga to zai zo ranar alkiyama dani da shi kamar haka sai ya hada yatsan guda biyu saboda wahalar tarbiyyar ya mace wajen wato kula da ita da duke da ake kashewa wajen kula da ita da tausayin da ya kamata a ji na ya mace da kuma irin fantashin da ke zuwa ya dawo kafin ta samu miji kafin ta yi kaza kaza da kuma in ma ta samu mijin wajen rabuwa da ita sai ga wani uban kamar baya so ya bayar ya abin da sauransu kuma har in ta yi auren ma ta tafi ba a daira ba mijin ya yi matsala yau gobe matsala a dawo wani ma shi da ci gaba da ci da su ko ta dawo da marayu ko a sake ta duk dai wanda yake da ya mace ko kanwa mace ya san wannan to da haka akwai wahala namijin ka gana ba za ka yi sakan shi cikin duniya kawai kulna bi tun bin hajjami a yaje
yayi wayo da karfin wahalar duniyar nan yaje sanin da zai duk ba haka aka sake mu ba kowa ba da haka ne har yayi kwarin da yayi ba to amma kanwa kadai a sake ta haka ba zai yi ba dole sai an ci gaba da i'alata ku yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falala ta musamman akan ƴaƴa mata to amma hadisin a yadda yazo anan akwai matsala a riwaya yadda asalin magana ta tabbata da haka sai yace qala shaykhu abubakar al-hafiz sai nan da nan sai khatibu yace fi hadha al-khabari ghalatun fahish akwai kuskure mai girma anan wajen wayashhadu an yakuna al-ma'mun rawahu ar-rajul sai dai a ce ma'mun ya ruwaito hadisin nan daga wani mutum anil hammadani daga hammadu dan salama da hammadu dan zaid wadhalika anna maulid al-ma'mun kana sanata 70 wa 100 ma'mun aifin shi ka 170 ne bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mata hammadu ibn salama shi ko hammadu ya rasu ne dan salama fi sanati 67 a shekara ta 167 wa 100 qabla maulidihi bi 3 sinin sai da abin nan hammadu ya rasu shekara uku tukuna sannan aka haifi ma'mun kaga ba da riwaya daga rishi wa amma hammadu ibn zaid fa mata fi sanati 79 wa 100 shi kuma shekara ta 100 da ainihin wato 79 bayan shekara tara kenan da haihuwar ma'mun har ila yau to da haka ba zai yi a ce ruwayan nan kai daga rashi ba sai ko ya zama dai kawai yana kwatance ne ba da nufin da gaskiya ruwaito hakan ba ko kuma akwai wani mutum tsakankanin shi da shi wallahu ala ma dai asalin magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala ce da ta tabbata ga masu kula da ƴaƴan su iyalan su musamman mata wa an yahi ibn aksam qala li ar-rashid ya haifin aksam wannan alƙalin daga cikin alƙalai na zamanin Harun ar-Rashid wanda ya rasu shekara ta 242 yana da hadisi a cikin Sunan Tirmidhi in kun tuna mun karanta tarihin wannan mutumin a cikin al-Ibar wanda zabi yake cewa an tuhume shi da cewa ana tuhumar shi da mu'amala da maza zabi ce amma daga ƙarke an gano cewa yana matashi ne ya zama bai da kamun kai haka sosai ana yawan ganin shi cikin matasa maza sai wasu suka mai sharri suka ce ya dan luwadi abin kuma yayi tarihin shi ya zama malami Allah ya gafarta musu gaba daya ga wani lokacin akai ana matasa an dan taba shidanci da rashin kamun kai haka da irin abubuwa da matasa suka saba yi a garuruwa yanzu kamar a ƙarshen mu ne da wuya ka ji wani mutum wanda bai kwallon kafa ba anan Najeriya arewacin Najeriya shata yace ko sarki zazo ma da yayi kwallo marigayi Shehu Idris Allah ya gafarta mishi da wuya yanzu a ce wani wanda ya shekarar shi 40 ko 35 ko ya zama ustazu ko ya zama alarama ko shekarar shi 50 yanzu kaji an ce da yana matashi bai yi kwallon kafa ba sai dai daya saboda wani abu ne da yake sha'i duk matasa suna yin shi kuma babu wanda yake hana su ko yake ganin cewa ba abu ne da zai haifa musu da mai ido ba babu iyayenki su musu bal din ko a makarantu a basu ko a boarding house duka wani ma shi ne halal mai ake ce mishi game master ko game captain ne ko me ko game prefect duk zaka ga haka ko haka da ƴan matan nan da muna yara shantu da suke da shantu da gada duk suna yi al'adu ne to wani sai zama har bayan ya girma sai ka ji sunan da ake ce mishi da na yan kwallo yanzu har yanzu yana bin shi kana alhaji wani wane sai ka ji ana cewa alhaji wani ziko misali ya zama babba amma yanzu sunan shi ziko ko su kifa ko captain ko fere ko irin suna yan dadin nan ko Maradona akwai su to irin wannan ne sai abin ya bi shi amma babu wanda yake da shaida tabbatacciya akan cewa yana yin wannan abu na'am eh ware fira da ake kusan malaman Abdul Wahab Dr. Sani Dr. Abubakar Bunun Kudu duk naji sun yi wannan magana Allah ya saka musu alkhairi kowa a cikin su ya ce yayi kwallon kafa babu wanda zai ce bai yi ba sai dai kawai in kana da wani yanayi ko kana da wata i'aka kana da dan wani rauni a jikinka wanda bai baka kai ba ko kuma baka shiga cikin yara bai yi wa ai da kwallon kafa da wanka a rafi da irin yawon nan na satan mangoro mu dai anan a taka dan mangoro mutane eh yawa masu kudi ma ba wani abu ne da al'ada ce kawai ta baza shi amma yanzu da zaka mu yayan mu tun mu hana sai wannan kuma cutarwa ne ba sai ba su da wayo dole a ba yaro su yaro yayi wasa kamar yadda malai yake cewa in ba su yi ba to ai ba yara bane ke ba gani sai da muna karatu su tafi ka kwallo za su yi danye su zauna ko su salati su yanda rika ne suka salati koyo shi ba za su yi ba wallahi dole sai sun yi wannan wasannin to shine wannan malami ya ibnu aksam jikan aksam ibnu saifi wani mutum cikin mutanen jahiliya din nan wanda akwai sabani akan koyar da su musulunci ko bai riska ba din yake cewa qala li ar-rashid harun ar-rashid ya ce mun ma anbalul maratib meye martaba mafi daukaka kake gani shin kudi ne ko ilimi ko mene ko sarauta qultu ma anta fihi ya amiral mu'minin ranka dade wannan kujera da kake ita ce kujera mafi daraja a duniyar nan shugaban kasar duka musulman duniya fa qala fata'rifu ajalla minni yace baka san wani wanda yake kan wani martaba da tafinawa ba qultu la wannan waziri yace wallahi da ranka dai ban san kowa da yake ka daraja ba ai kai ne ka fi kowa yace lakin ni aifu sai shi alifa yace to ni kuma na san wanda yake gaba da ni rajulun fi halqatin yaqulu haddathana fulanun an fulani mutumin da ke zauna a wani majalisi na karatu yana cewa wani ya ga mun hadisi daga wani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce kaza wanda duke zauna yana karantar da hadisi haka halifan zamanin harun ar-rashid harun ar-rashid wanda turawa ma a lokacin tsoron shi suke ji lios sarkin faransa a lokacin yana jin tsoron harun ar-rashid yana aika mishi da kyauta duk shekara dan a zauna lafiya da shi saboda sarki ne wanda yake da jabaruti na mulki ya gagar kowa amma shi da kanshi yake cewa wannan kolan malami da ke zauna a zauren shi dalibai su kewaye shi ana haddathana fulanun an fulanin an fulanin yace wallahi yafi ni daraja ni na san yafi ni daraja inji sarkin duk da yan fada san su nuna mishi ba komai bane qultu ya amiral mu'minin hadha khairun minka kace wai malami wanda ke zaune yana karantawa wai yafi ka aba kai kana tawalu kawai wa anta ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa wali adil muslimina bayan kai jika ne ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wato cousin ne kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai ne mai wakiltar al'amarin musulmai tun yana ma wali al-ahdi kenan bai zama halifa ba qala na'am yace kware kuwa wailaka kai canka kana so ka zuga ni ne hadha khairun minni wallahi malamin da ke kaza da hadisi yafi ni alkhairi لان اسمه مقرن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم domin sunan shi ya riga ya gwame da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zan da ambaci Malik za ambaci Ahmad ibn Hanbal za ambaci Shafi'i Bukhari Muslim ka gangaro har zuwa malaman hadisin zamanin da kake rayuwa duk sanda aka ambace su kafin a tuna dangin su da iyayen su da garin su sai an tuna cewa waɗannan masu yi wa hadisin Annabi hidima ne da zan da ambaci za ambaci sama ɗayan masu wakiltar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ake son su da ita ake girmama su ita ce tambarin su shi kuma da zan da aka ambaci sarki ya za fara tunawa sarauta wata kila da zalunci da kwace da kisa da babakiri abin da za fara tunowa kenan daga cikin siffofin shi ko abin da yi illa qalilan in ba kamar irin su Umar ibn Al-Aziz wanda suka maida sarauta ta zama irin halifanci irin na zamanin da ba yace wallahi wannan yafi la ya mutu abadan irin wannan malamin sunan shi baya mutuwa har abada nahnu namutu wa nafna mu ko sarakuna zamu mutu mu kau a neme mu a rasa wal ulama ubaquna ma baqiyad dar yayin da malamai su kuma suna nan sunan su yana nan matukar zamani yana nan kamar yadda muka ambata misali yadda kafin a ambaci sarki din nan irin wannan malami ne za a ambata kafin a ga asar na sarki guda daya asar na sarki ne za a ji na malami ne za a ji kullun ana ambatan sa ana neman Allah ya gafarta musu ana ƙara karanta abin da suka rubuta suna ƙara samun lada in ma sai kuskure in an zo kan kuskuren sai a sake cewa to Allah ya gafarta musu wanda kuma duk aka ji yana aibata su nan da nan al'umma su kulla mishi bakar gaba a ce makiyin Allah ne duk wanda aka zai zagi Maliku zai zagi Shafi'i zai zagi Ahmad ibn Hanbal zai zagi Abu Hanifa zai aibata Imam al-Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Ibn Hajar ko Zahabi ko Ibn Taymiyyah ko Ibn Qayyim ko Ibn Kathir duk waɗannan malaman kana jin wani na fara aibata su zaka fara jin haushin shi zaka fara ji wannan batacce ne wannan yana nufin musulmai da sharri kaga Allah ya ba su wata falala wanda sarakuna ma suna fatan wannan falalar karkare na abinda Allah ya baka karkare na abinda Allah ya baka na falala ran na akoni kuskure da rayuwar wata fassara daidai ina ne ma Mansur kai ka tana mun bayanta shi ba nan bane muke alfiya ne ku to shikenan to za mu saurara nan insha Allah sai Allah yake mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh